أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سوراروا، السلام عليكم، بركم مجساك سادوا أتشكين ونصابا شرم منافة ورحمة إن دني شيخ بلا كبر نكي غبا ترمك دون نشري أهالي ينزو تارد شيخ مالمو مع الدكتور شاك محمد ثاني عمر الدكتور شاك محمد ثاني عمر جلي مو sare kafin mu tsanduma cikin shirin zamu karanto muku lambobin wayar da za a iya samun mu domin aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba, wato 0800 57 9874 ko kuma akan adireshin mu na yanar gizo, wato fatoyin raham www.rahamaradio.com. za kuma aiko zai aiko mana da sakonnin tambayoyi ta Facebook. Akaramakallah. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du, ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jiya mun fara karanta hadisin Abu Huraira da wanda Imam Muslim ya ruwaito, inda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-mu'minu al-qawiy ahabbu khayru ma ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la tajaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddara Allah wa ma sha'a fa'al فإن لو تفته عمل الشيطان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكيشا كرفا مؤمني شين يفي الخير يفي سويوا أقول الله سمد مؤمني ليكي دروني كما دك ننسو سنة تتلد الخير احرس على ما ينفعك كيك وطيك كيك وكري أكتب ندوزي أنفانيك واستعن بالله كنمتي مقول الله ولا تعجز ككنون قزاوة ككنون كاساوة وإن أصابك شيء فلا تقل إذن وانا أبي يسامي كمرا دائي تو كدك شيء لو أني فعلت كذا دا أشي كذا ني كان كذا وكذا دا كذا دا كذا ني زي فعلو ولكن قل سيدك شيء قدر الله وما شاء فعل حكا ألا يقدراكم أبين دي قداما أبين دي سوشي أي كتاب فإن لو تفتح عمل الشيطان دو من لو تنابوطي قوفر أيكي شيطان شونا حديثي يقول شأبو بوا ودن دسكي من يمن يا kuma abubuwa ne waɗanda suke da alaƙa da aqida ta mumini, suke da alaƙa da rayuwarsa, suke da alaƙa da rayuwarsa ta nan duniya, suke da alaƙa kuma da rayuwarsa ta lahira, suke da alaƙa da zamantakewarsa shi kadai, suke da alaƙa kuma da zamantakewarsa tare da ƴan uwansa. Abubuwan da za su amfani mutum a addininsa sun ginu ne akan abubuwa guda biyu. Abinda duk zai amfani mutum a addininsa to ya ginu ne akan abu biyu. Abu na farko shine ilimi mai amfani. Ilimi mai amfani shine ilimin da yake tsarkake zuciya, yake tsarkake rai, yake haifar da zaman wato da sa'ada ta duniya da sa'ada ta lahira. Wannan kuma ilimi shine abinda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ne littafin Allah da kuma sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama. Shine ilimin da malamai suka yi bayaninsa a littattafansu, ilimin hadisi, ilimin tafsiri, ilimin fiqhu, ilimin usuluddin da dukkan abinda zai taimaka a fahimci waɗannan ilimummuka, kamar sanin yaren larabci da ka'idojinsa, ka'idojinsa na nahawu, ka'idojinsa na sarfu, ka'idojinsa na balaga. Duk waɗannan abubuwa suna karkashin al-ilmun nafi' ilimi mai amfani wanda kowane mutum zai koyi abinda zai iya koya gurgurdan ikon da yake da shi gurgurdan kuma lokacin da yake da shi gurgurdan halin da ya samu kansa mutum yayi kokari ya ga cewa ya san abin da yake wajibi a kansa cikin addinin sa ya san abin da yake wajibi a kansa cikin rayuwarsa ya san abin da Allah ya halatta masa ya san abin da Allah ya haramta masa ya san haƙƙin da yake kansa haƙƙin da yake nashi ne ya san kuma haƙƙin wani da yake kansa wannan wani abu ne da yake wajibi akan kowane musulmi ya zama ya samu wannan sai kuma wanda yake dalibin ilimi mai neman ilimi don ya zama mai karantarwa don ya zama mai fadakarwa don ya zama mai fitawa to yayi kokari ya bi tafarkin da malamai suke bi wajen samun ilimi yayi kokarin ya fahimci ilimi ya kuma same shi daga hanyar da ta dace wato kamar yadda Allah yake cewa atul buyuta min abwabiha kada ya rika yi wa ilimi hawan kawara kada ya rika zuwa masa ta sama ya dauko shi ta kasa ya dauko shi daki daki mataki mataki kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wama kuntum tadrusun Abdullahi dan Abbas yace ar-rabbani shine wanda yake koyar da kananan ilimi kafin manya to mutun ya zama ya dauko ilimi daga tushe ya samu usul wannan usul din su za su taimaka masa wajen ya kiyaye furu'i to wanda yayi wannan ya kuma nemi taimakon Allah Allah ta'ala zai taimaka masa ya agaza masa ya tallafa masa ya albarkaci ilimin sa ya albarkace shi da hanyar da zai bi har ya samu wannan ilimi wanda kuma ya bi hanyar da ba mai amfani ba wajen neman ilimi ko ce zai masa hawan kawara ko ce zai masa diramekiya ko iban koran mahaukaciya to wannan zai bata lokacinsa ne a banza wahala kadai zai sha wanda duk suka jarraba haka sun san wannan saboda haka komai ka zo masa ta kofarsa ta hanyar da ya kamata ka zo masa to tanan ne zaka same shi wani abu na farko kenan al-ilmun nafi' abu na biyu wanda ake gina al'amuran addini masu amfani a kansa shine al'amalus salih aiki na kwarai kuma shine aikin da ya hada abu biyu ya hada ikhlasi da mutaba'a al-ikhlasi ne dan Allah tsarkake aikin ga Allah shi kadai sannan al-mutaba'a shine bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ainihin koyi da sunnarsa da karantar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi wannan addini al-amalus salih shine kusantar Allah ta'ala da aqida wacce take mai kyau dangane da abin da Allah ta'ala ya wajabta mu bawa ya san shi na sifofin ubangiji na kamala da abin da Allah ta'ala ya cancanta daga wajen bayinsa wato yake haƙƙin sa ne akan bayinsa na su bauta masa su tsarkake shi daga dukkan abin da bai dace a jingina masa ba su gaskata shi su gaskata manzansa sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya ba su labarin sa na abubuwan da suka wuce ko abubuwan da za su zo abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta musu na manzanni da littattafai da mala'iku da ranar lahira da aljanna da wuta da sakamako da uquba da sauran abubuwa sannan bawaye iyayensa ya ga cewa ya sauke faralin da ubangiji ta'ala ya dora masa ya san ya sauke wato ya bayar da haƙƙin Allah ya bayar da haƙƙin bayin Allah sannan ya yi kokari ya ga ya kammala wannan ya samu kamala ta hanyar aikata nafilfulu da aikata tadawui musamman ma a lokutan da suke lokuta ne da aka fi son haka din sannan yana neman taimakon ubangiji wajen ya tallafa masa wajen tabbatar da wannan din ya kuma yi ikhlasi ba tare da yayi dan wani ba ba tare da yayi dan ya ayabe shi ba ba tare da yayi dan ya samu wani abu a gurin wani ba ko dan wata manufa ta duniya sannan yayi kokari ya ga ya kusanci Allah ta'ala ta hanyar barin abin da Allah ya haramta masa inda Allah ta'ala ya haramta ya kokarin ya ga ya bar shi sannan ya kaurace wa dukkan wasu abubuwa da suke sha'awa ce ta zuciya kuma abin ya sabawa hanyar Allah to ayyukan da suke na haram wanda zuciya take son su ya kokarin shi kuma ya kauce musu ya kusanci Allah ta hanyar barin su kamar yadda yake kusantar Allah ta hanyar aikata abubuwan da ya umarni to idan bawa ya samu tawfiki ya samu gaban katar ya zama ya bi wannan hanyar wajen aikin sa ya nemi taimakon Allah to wannan shine zai rabauta kuma gurgurdan yadda zai tsaya da waɗannan abubuwa gurgurdan kamalar da zai samu gurgurdan yadda wani abu zai kubuce masa daga waɗannan abubuwan da muka faɗa gurgurdan tawayar da zai samu sannan al'amuran da suke masu amfani na duniya wanda dole bawa sai ya neme su kamar neman arziki wato neman abinci to anan ma wajibi ne ba waye ba hanyoyin da suka dace hanyoyin da shari'a ta yadda da su ya nemi abinci da abin da zai ci ko ya sha ko ya koma kwanci ko sutura ta hanyar da ta dace ya tashi yayi kokari wajen ya samar wa kansa abin da zai ci da kansa ya ci da waɗanda ciyar da su yake wajibi a kansa ya sa a zuciyarsa cewa yana neman Allah ta'ala ya bashi kafaf ya bashi abin da zai wadatar da shi ba zai je yana nema a gurin wani ba ko yana bara ko yana roko sannan ya sa a zuciyarsa yana neman abin da zai aikata wasu ayyuka na ibada dukiya ce yake nema ya ji a ransa cewa yana son ya ga cewa shi ma ya aikata wani abu na ibada da ake yin ta da dukiya kamar zakka da sadaka da ciyarwa ta fuskokin alkhairi wannan abu ne wanda yake yana da kyau bawa ya ji yana jin sa yana tunanin sa yayin da yake neman kuɗi to idan bawa ya kasance haka yake yunkurin sa da kokarin sa a nan duniya dan ya tabbatar da wannan babu shakka wannan yunkurin nasa zai zama yunkuri ne mai kyau kuma yunkuri ne da Allah ta'ala zai yaba masa a kansa zai masa sakamako kuma daga cikin abin da zai cika masa wannan al'amari nashi shine ya dogara ga Allah kada ya dogara bisa dabararsa ko karfinsa ko zaka'insa ko iliminsa ko sanin sa da game da al'amura nuna cewa shi kwararre ne ya san yadda ake jujjuya al'amura ya san yadda ake gudanar da su don haka ya manta da cewa akwai Allah ta'ala wanda ya wajabe dogara da shi ya nemi taimakon sa yin haka zai taimaka masa in kuma har ya kauce wannan hanya to babu shakka zai samu matsala haka farkon albarkar arziki shine ya kasance arzikin an gina shi akan tsoron Allah an gina shi akan kyakkyawar niyya yana daga cikin albarkar wato arziki Allah ta'ala ya wa bawansa gaman katar wannan arzikin da ya bashi ya sanya shi a inda ya dace ko guraren da suke na wajibi ko guraren da suke na mustahabbi sannan yana daga cikin albarkar arziki bawa kada ya manta falalar da take tsakaninsa da ƴan uwansa wato kyakkyawan mu'amala kamar yadda Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum kar ku manta falalar da ke tsakaninku ya sauƙaƙa ma waɗanda suke buƙatar sauƙi ya jinkirta ma waɗanda suke buƙatar jinkirtawa ya zama ya yi nasiha wajen cinikinsa saye ko sayarwa ya kasance ya nuna sauƙin kai a cikin al'amuransa wannan babu shakka zai tabbatar masa da alkhairi a cikin irin sana'ar da yake yi kowace iri ce sana'ar kasuwanci yake yi saye da sayarwa ko sana'ar hannu yake yi ko ma wace sana'a ce wacce yake yi shuka abin nan noma yake yi ko me yake yi Allah ta'ala sai ya sa masa albarka a cikin wannan sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan wani abu ya same shi to kada ya rika cewa da a ce kaza ne da kaza kaza zai faru fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza to kada ya rika cewa haka yayi imani da kaddara yayi imani da cewa Allah ta'ala shi ke kaddara abubuwa ya sallama wa ubangiji ta'ala cikin kaddararsa bayan ya nemi taimakon sa to duk abin da ya same shi ya ji cewa daga ubangiji ne kada ya rika bude maganar sa da law wacce take nuna cewa yana da wata dabara da zai kauce wa kaddarar Allah ya san cewa nau'in nan da zai rika kawowa bayan abu ya faru da kaddarar ubangiji wannan wani abu ne wanda wata kofa ce wanda shi din zai iya shigo masa da ta nan har zai sa masa tangarda a cikin sha'anin imaninsa da kaddara Allah ta'ala ya samu dace kuma Allah ta'ala ya bamu ilimi mai amfani ya kuma bamu damar aiki wanda yake na kwarai ya sa mana ayyukan mu na kwarai cikin mizanin mu na gobe kiyama ya rafe mana kurakuran mu da gajiyawan mu
amin summa amin tambayar farko ta fito daga Ghazali Sharada yace menene matsayin juyawa da liman yake ya kalli imamu a yayin idar da sallah
wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam to in ya gama sallah yakan juya wanda yazo a cikin hadisin bara ibnu azib yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya gama sallah yakan juyo da fuskarsa mukan so mu zama a damansa saboda in ya gama sallah yakan juyo da fuskarsa sai haka mukan sha'awa mu zama a hannunsa na dama haka idan liman ya gama sallah yakan iya juyowa da fuskarsa ya kallo mamu kuma hadisin hadisan da suka zo na fuskantowar Annabi sallallahu alaihi wasallam masallata bayan ya gama sallah suna nan da yawa ita ji a cikin su Annabi yana cewa aqbala alaina bi wajhihi aqbala alaina bi wajhihi dan haka ba laifi bane dan liman ya gama sallah ya juya ko da ya kalli mamu ko kuma ya juya ta ɗaya bangaren sa ko dama ko hagu musamman ma ya sai juya ta bangaren hagu don ya kallo mamu waɗanda suke ta bangaren dama kamar da hadisin Bara'a yake nuna saboda sunna ce idan mutun yayi to yayi koyi da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam a cikin haka
na'am tambayar Ali Jabir Dorayi yake cewa mallan shin ya halatta a kira wani masallaci da sunan wani sahabi ko sunan wanda ya gina shi
na'am ba laifi cewar da Allah ya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada wato masallatai na Allah ne ba wai yana nufin haramun ne kace masallacin wani ba ko masallacin guri kaza wato ka jingina wa mutum ko ka jingina wa guri wannan babu laifi ba baya cin karo da cewa annal masajida lillah da wani zai ce to ai an ce masallatai na Allah ne almasjidu lillah to ya za a ce masallacin wani ko masallacin wanci ko masallacin unguwa kaza wannan ba cin karo abinda ake nufi da annal masajida lillah masallatai na Allah ne ko gabobin sujjada na Allah ne ana nufin ba a bauta ma wani Allah a gurin bai halatta ayi wa Allah ayi aje a bauta ayi bautar wani Allah a gurin ba ko da gabobi na sujjada na ibada ko kuma shi gurin da ake ibadar wato babu wani wanda ake bauta da wannan gabobi ko a wannan guri in ba Allah shi kadai ba shine abinda ake nufi amma kiran masallaci da sunan mutum ko da sunan wata kabila ko da sunan unguwa wannan tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wannan hadisi sahihi a cikin Sahih Bukhari wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya tseren dawakai zuwa masjidi Bani Zuraiq a babin ma da Bukhari yake nan shin za a ce masjidi Bani Fulan ake masallacin suwa ne to shine sai ka wannan hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tseren dawakai zuwa masallacin Banu Zuraiq sunan kabila ne kaga in har za a jingina zuwa ga sunan kabila ya'yan Zuraiq to kaga shi ma Zuraiq din za a jingina masa aka jana masjidu Bani Amr ko masjidu Wai ko masjidu Quba masallacin Quba kuma sunan guri ne jingina masallacin saboda a gurin yake saboda wannan ba wani abu ne da yake na haram ko wanda ba daidai ba ya halatta a iya cewa masjid Abi Bakr sai ya ce masjid Usman bin Affan ce masjid al-Imam al-Bukhari ko masjid Malik duk wanda ya halatta ko wanda ya gina masallacin Alhaji Muhammad masallacin Alhaji Ibrahim nan duk ba laifi bane ambaci masallaci da sunan wani
sai tambayar da take cewa shin ya halatta na yi wa mahaifina ƙaryar rashin lafiya domin ya bani kuɗi na ciyar da gidana saboda mijina ba shi da shi kuma muna buƙatar abinci don idan na faɗa masa gaskiya ba ni da tabbacin zai ba
to ita gaskiya ita ce ma al-sidqu manja duk abinda kake so kai gaskiya sai ka samu kuɗi Allah ya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma as-sadiqin ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya to gaskiya wani abu ne babba annabi ya ce alaikum bisidq فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا سنا عمر تشيكو da ku zama masu gaskiya domin gaskiya tana shirewa zuwa ga ayyukan alkhairi aikin alkhairi kuma na jagoranci zuwa ga aljanna ne bawa ba zai gushe ba yana ta gaskiya yana tikirdajin gaskiya har sai an rubuta shi siddiqi a gurin Allah cewa iyyakumul kadhib فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا نا هنيكو دا كوزما ما سكريا ومن كريا تنا جاغورنشي زواغا فاجرشي نا جاغورنشي زواغا وطا وطن بزي بوشي بينا كريا ينا تكر دادا كريا حسين ربو تاشم كريشي أقولنا الله سورا كمتن يزامي مغسكيا ساشم مغباتا إدن إن سياني مي مسا نسيها ko ya sai irin zai yi tafiya din nan zai bar gari ce da Allah amin wasiya sai ce ina maka wasiya da gaskiya saboda ya masa wasiya da ra'sul amri kullihi komai yana karkashin gaskiya saboda ka idan kai gaskiya kada ka zaka cuto saboda ka ba daidai bane ki ƙarya nan da duk ya fahimci ƙarya ke kuma gaskiyar ki ma sai ki yarda da ita haka ki ga masa gaskiya in zai taimaka sai ya taimaka idan ba zai taimaka ba wannan gaskiyar insha Allah ba ta cuce ki amma ƙarya ta rana za a fahimce ta zai gane ta ba ta namun ƙarya kamar da Bahaushe ya ce ƙwararre ne haka ba daidai bane ki masa ƙarya akan abin da kika gina na zato don a cewa kike ina zatan ba wai kina da tabbaci ba to ko ma kina da tabbaci ne ba daidai ne ki ƙarya ba faɗa masa gaskiya in Allah ya yi zai taimaka miki sai ya taimake ki in ma ba zai taimake ki ba insha Allah gaskiya za ta zama miki alkhairi insha Allah
na'am sai tambayar da take cewa menene abin da ya halatta da wanda bai halatta ba ga mai takaba
to abinda ba yadda mai takaba ba wato ta fita ta bar gidan da take takaba in ba bisa larura ba ba yadda mai takaba ta sake guri ba sai inda larura gurin da take akwai hatsari ko guri ne wanda ake zaton cewa akwai miyagu za ta cuto ko ba ta da lafiya babu mai kula da ita a nan gurin ba kuma wanda zai zo ya kula da ita a dauke ta a sake mata guri wannan duk ba komai amma ta zauna inda take takaba sannan kada ta rika caba kwalliya ta sa kwalli ta sa jambaki ta yi ado ta sa turare wannan haramun ne ga mai takaba za ta iya yin wanka ta kawar da dukkan wani hamami ko datti na jikinta wannan ba haramun bane wajen wankan nan za ta yi amfani da sabulu wannan ba haramun bane za ta sa kaya irin kaya ba masu jan hankali ba za a ganta ba a ce ta caba kwalliya kaya waɗanda suke normal wannan za ta iya sawa za ta iya zama cikin mutane ta yi hira kamar yadda kowa yake hira cikin jama'a duk za ta iya wannan in wata bukata ta larura ta taso rashin lafiya ne za ta je asibiti ta halatta ta fita ta ji a abinci ne babu wanda zai kawo mata za ta je ta siyo a kasuwa ko a kanti ta halatta ta je ta siyo amma ba za ta fita ta je biki ba ko ta je suna ko ta je barka ko ziyara wannan duk ba za ta yi wannan ba amma akwai larura to za ta fita ta je ta yi wannan larura ta dawo amma abinda wasu mutane suke yi na al'ada sai akwai ranar shigar ta akwai mai shigar da ita akwai karatun shiga kawo wata tsohuwa tazo tana mata wani surkulle wannan duk gargajiya ce marar kan gado kama guzanci ba ta da asali babu wani wanda zai shigar da wani ai ita mutuwar ita shigar da ita takaba so haka ba wata magana tsohuwa sai ta zo ta shigar da ita da zarar aka ce mijinta ya mutu to shikenan ta shiga takaba daga lokacin da aka ce ya mutu kucin ta fara takaba kuma babu maganar a ware mata ko ɗakinta daban ko kwanan cin abincinta daban ko butarta daban ko tabarmarta daban wannan duk jahiliya ce ba musulunci ba ne bai halatta ba za ta yi rayuwa kamar yadda ta saba rayuwa ta ci abinci kamar yadda ta saba ci akwai wanda suke ci tare kowane irin kwano ba wani kwano na nata na daban ba wata buta ta daban wannan duk jahiliya ce ba musulunci ba musulunci abin da ya nuna kawai ba za ta yi ado ta caba ado ba ta yi kwalliya ta sa turare ba za ta rika yawo ba kamar wacce ba ta takaba take ba shi ma wannan ba a tsoke abin gaba ɗaya ba akwai sha'ani na larura wanda zai iya sa ta fita wanda zai iya sa ta bar gidan in ma ta kama gaba ɗaya ta bar gidan wannan shi ne ba wai wani abu ne mai wahala har da za a rika ɗaukan shi yana da wani karatunsa na musamman da wasu maganganu inda za a rika faɗa kamar zaurance da sunan addu'ar mai takaba wannan duk ba gaskiya ba ne
sai tambayar da take cewa shin ya halatta mace ta shayar da ɗanta tana halin janaba
me zai hana ba wani abu janabar ta daban nunan kuma da zai sha daban ba hanyar su ɗaya ba kuma ba wai zai tasirantu ba za ta iya shayar da shi
wannan kuma yake cewa na wayi gari da janaba amma sai na yi sallah saboda gudun fitar lokaci shin sallah ta tayi
ya za a kai sallah da janaba ya za a kai sallah da janaba in ma har za ka bi kaulin wasu malamai ne da sai suke kai taimama amma ba wanda ya yarda kai sallah da janaba ko dai kai wanka kai alwala ko kuma ka kai taimama kamar yadda wasu suke cewa za ka iya taimama in kana gudun kan lokaci ya fita duk da kamata yi kai wankan domin shi ne istifa'a shi ne abin da za ka iya a lokacin saboda kai wankan sai ka zo kai sallah amma kai sallah da janaba haka kai laifi kai sallah ba alwala kuma ba taimama wannan haramun kai sallar kuma ba ta yi ba
sai tambayar abban Muhsin yace menene hukuncin mai azumin da maziyi ya fito masa
a magana mafi rinjaye maziyi baya kai da azumi fitar maziyi sawa'un da tunani ne ko ba da tunani ba kallo ne ko ba da kallo ba zai warware azumi ba babu shakka wanda yake azumi haramun ne ya tsaya yana kallon matar da ba tashi ba har da kai shi ga mani ga maziyi wannan haramcin dama akwai shi ko ba wai sai yana azumi to amma yana azumi abin yana ƙara ƙarfafa domin shi a lokacin yana cikin wata qurba da hatta matarsa ta halal aka nemi ya guje ma wannan abu na sha'awa to bare kuma wanda ba halal din sa ba amma wannan ba shi yake nuna kuma ya azumin sa ya kare ba kamar yanda aka hana shi ya yi zage-zage kada ya yi fada kada ya yi rigima kada ya yi zage-zage waɗannan abubuwan daman can ba musulunci ba ya daye da su ba amma wanda yake cikin halin azumi abin yafi wajaba a kansa yafi ƙarfi a kansa amma kuma da zai yi jayayya ko ya zagi wani yana azumi ba ce azumin sa ya kare saboda yayi abin da aka ce kai yayi ba wannan bane yake kare azumi saboda haka a magana mafi rinjaye tar maziyi kadai baya kare azumi
tambayar sani sa'ad da tatima yace menene gaskiyar batun da aka ce wai idan mutum yayi niyyar sanya wa ɗansa suna Muhammad wai koda cikin matarsa mace za ta haifa Allah zai canza halittar zuwa ga namiji
to gaskiya ban san wannan ba ban san shi wani ban san alqur'ani ba ban kuma san shi a hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ko ban san shi a tajriba ba saboda haka wata magana ce da ban san asalin ta ba ban san tushen ta ba
sai tambayar da take cewa ina cikin wani yanayi mara dadi domin mahaifina boka ne kuma ni dalibi ne na nemi yan uwana da mahana shi sai suka ce idan an hana shi me zai yi gashi kuma ba ni da kuɗi balle na ɗauke masa nauyin bukatunsa to ya ya kamata na yi
to amma wannan yan uwana ka basu so mahaifinsu ba wato basu so mahaifinsu ba inda sun so mahaifinsu to za su so masa alkhairin duniya da lahira ba za su kawo wannan magana a matsayin hujja ba cewa yana bin hanyar da Allah ta'ala ya haramta hanyar da Allah ta'ala ya kirawo ta kafirci kuma yana bin wannan su ce saboda babu aikin da zai yi babu wata sana'ar da zai yi a bar shi yayi wannan ba su so masa alkhairi ba koda su ba sa yi ai annabi cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi aw tarwayar min alkhairi wato kada ɗayan ku ba zai zama mumini cikakke ba har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa wanda dan uwansa bare kuma mahaifinsa shi mahaifinsa yana sha'ai harkar bokanci yana harkar kuhan kuma ka ce saboda ba shi da wata sana'a wato kamar a ce ne yana fashi ko yana sata a ce to tunda ai baya da sana'a ba shi ya ci gaba da satan nan to gara ma mai sata da wannan tunda wannan yana sahun kafirci ne sata kuma tana sahun manyan laifuka ne kaba'ir mai wannan aikin bokanci in ya mutu ya shiga wutar jahannama ba ranar fita sabanin wanda yake sata in ya mutu Allah ta'ala ya kama shi da laifin satarsa za a kona shi gurgurdan abinda Allah ta'ala ya ga dama ya kona shi na ukubar da zai masa kuma karshen al'amuransa zai je aljanna amma wanda ya mutu yana harkar bokanci ka duba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa ya mutumin da ya zo gurin boka ya tambaye shi ya gaskata shi ya kafirce abinda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai shi bokan ba shi ma wanda zai je gurin sa ma kawai kuma yanda ya zo cikin hadisin ibnu mas'ud hadisi sahihi da imamu tabarani ya fitar da yake cewa man atakahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo ga boka ya gaskata maganar boka to ya kafirce wa abinda aka saukarwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga mai zuwan ma kansa kaji hukuncin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa to bare shi kuma uwa uba abu abin nan gayyar tafiya abu shakka wannan ba karamin kiyayya bace da uquqi kaga mahaifinka a cikin wani hali amma kace saboda wai ba abin da zai yi in an hana shi wannan a bar shi ya ci gaba gare ya zauna talauci ya kashe shi da imaninsa da ya zauna ya fi kowa kuɗi kuma kuɗin da zai same shi ta hanyar bokanci ka magana ce ta jahili ko in ce ta jahilai waɗanda ba su san addini ba wanda ba su san biyayya da haƙƙin mahaifi ba wanda zaka yi kokari ka ci gaba da yi masa nasiha ta ta daga ubansa kada har ka bokancin sa isa ka rika dauka kamar yanzu ba ubanka bane a'a yana nan da haƙƙin ubuwa kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam ya rika yi wa mahaifinsa nasiha ya abaci yana bashi haƙƙin ubuwa haƙƙi na shi babansa ne shi gaba sa da masa nasiha cikin kalmomi tausasa ka rika nuna masa irin girman laifin da yake yi kana masa addu'a kuma Allah ya ganar da shi Allah ya shiryar da shi koda ko ba abinda zaka iya bashi kai na dukiya ya daina ka kokari ka gamsar da shi da hujja Allah ta'ala ya so shi da shiriya sai ya karba in kuma Allah ta'ala ya riga ya san cewa ba zai saki wannan abin da yake ba kai ka sauke nauyin da yake kanka na da na haƙƙin uba akan ɗansa ka gaddamar da nasiha da ya kamata gaddamar kuma wannan ba zai cutar da kai ba a gurin Allah ko kadan su ma kuma in wannan ka ci gaba da musu nasiha akan irin wannan magana da suke faɗa cewa gara abin shi ci gaba da abin da yake tunda babu abin da zai yi wannan ba magana ba ce ta da ya san haƙƙin mahaifi da yake kansa kai masu nasiha akan wannan wataƙila Allah ya sa su farfado su dawo cikin hayyacinsu su taimaka maka akan ku yaƙi shaidan kawar da shi ku kore shi daga harkar mahaifinku Allah ya sa ya gane kuma duk masu irin wannan aiki Allah ya ganar da su Allah ya sa su fahimci abin da suke yi balle fi ne su bari su dawo kan turba wacce take ma daidaiciya
sai tambayar Ahmad Tijani ya ce menene halaccin zamiya a musulunci
to zamiya mutum ya kana bin shi bashi sai wani abu nashi ya shigo hannunka a ka'ida in kana mutum bin bashi wani abu ya shigo hannunka ka bashi kayan sa in ya so ya biya ka wannan ita ce ka'ida amma idan mutum yana da taurin wato ya cinye maka ya ki biya ko dai dan taurin bashi ko kuma a dai kawai saboda zalunci ce ya cinye ba zai biya ba sai kai wani abu nashi ya shigo hannunka wasu malamai suna ganin kamar masa kada kai zamiya wasu suna ganin kakkai zamiya suna hujja da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addil amanata ila man itamanat wa la tahum man khanaka ka bayar da amana zuwa ga wanda ya baka kada ka hayinci wanda ya hayince ka kace to idan kai zamiya kai ma ka hayince shi kamar yadda ya hayince ka wasu kuma suna ganin a'a wannan in har ya tabbata cewa ya dan ya rike kudin ya hana haƙƙinka ya hana kai ya hana kuma ka tabbata yana da abin da zai bayar amma ya ki bayarwa wannan azzalimi ne annabi yana cewa matsulul ghani zulmu wato taurin bashin mai akwai wato mai wadata zalunci ne to kawa a nan gurin shi azzalimi ne wanda duk ya samu haƙƙinsa a gurin azzalimi to yana iya rikewa shi ne suke kiranta mas'alatu dhafar wato haƙƙinka ne ya salwanta a hannun wani kwatsam sai wata rana haƙƙin nan naka zai dawo ko dukiyar ta biyo ta hannunka to anan suka ce zaka iya shiri abinda yake haƙƙinka ka bashi canjin sa suka ce anan baka haince shi ba tunda ha'inci shine kai masa irin abinda yayi maka shine ha'inci shine ma'anar wala takhun man khanaka wato shi ya haince ka kai maka haince shi amma mutumin da ya ci kudinka ka samu kayanka ka cire to ba haincin sa kai ba da a ce bayan ka warware da shi ma sai wani abu nashi ya shigo hannunka sai kai ma ka riki yayyai kai ma ka hana shi to anan shi ne za a ce ka haince shi kai kuma za ka ce ai rama kake ba wannan shi aka haramta amma idan haƙƙinka ne wannan ba khiyana ba ce wannan ita ce magana da tafi inganci cikin maganganun da malamai suka yi don haka idan mutum wani ya cinye masa dukiya sai dukiyar mutumin nan ta biyo ta hannunsa to yana iya cire nashi haƙƙin ya bashi canjinsa in yi haka kuma bai yi laifi ba bai ha'inci ba
sai tambayar da take cewa shin karanta sabba a shafa'i wajibi ne
shi kansa shafa'in ai ba wajibi ba ne bari karanta sabbi suratul a'la yake nufi da sabbi in kace sabbi kawai kamar ka bada umarni na ai zagi sunanta suratul a'la ko kace sabbihi isma rabbikal a'la wato ko ka fade ta duka ko kace suratul a'la karanta ta ba wajibi bane amma idan kai kai sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan shi yake yin haka yakan karanta sabbihi isma rabbikal a'la a raka'a ta farko kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu sannan kul huwallahu ahad ko da mu'awwidhatayn ko kul huwallahu ahad ita kadai a raka'a ta karshe wannan mutum yayi sunna haka yana da ladan wanda yazo da wannan sunnar kasancewar ya karanta wasu ayoyi to wannan ba laifi yayi ba dan Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran abinda ya sauka kana alqurani sai ku karanta ba laifi yayi ba haka ita kanta sallar utrin ba wajibi bace kamar wajibcin sallar farilla ballantana abinda za a karanta a ciki
sai tambayar sayyidi kofar na'isa yace ayi min karin bayani akan wannan aya bismillahir rahmanir rahim inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura
wannan ɗaya ne daga cikin ayoyi na alqur'ani da suke nuna cewa Allah ta'ala bayan ya halicci dan adam ya nuna masa hanyoyi biyu hanya ta shiriya da kuma hanya ta bata ya bashi zabi ya zabi wacce zai bi idan hanya ta shiriya zai bi shikenan sai ya bi in kuma hanya ta bata zai bi an bashi wannan dama ba a tilasta masa ba matsa masa ba tilasta shi ya bi wata hanya ɗaya daga cikin waɗannan ba na hadainahu sabila lalle mu muka shiryar da shi ta farki nan sabil jinsi ne ana nufin tafarki guda biyu kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a wani guri ya ce wa hadainahu najidaini mun shirya da shi hanyoyi guda biyu to shi ne ma'anar sabil anan shi yasa ya ce in ma shakiran wa in ma kafura ko dai ya zama mai godiya ta hanyar ya bi hanyar da Allah ta'ala yake so ya bi hanyar musulunci hanyar imani hanyar da'a ko kuma ausha ko au kafura ko ya zama mai butulci shine ya bi hanyar shedan ya bi karkatacciyar hanya hanyar kafirci hanyar saban Allah hanyar munafici to haka kaga Ubangiji ta'ala ya bashi zabi bai tilsasa masa ya bi wannan ba shi yasa a wani guri Allah ya ce faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama kuma ya butulci haka Ubangiji ta'ala ya ba wa dan adam zabi na yayi imani ko ya kafirci haka cikin aikin Ubangiji babu tilasta dan adam akan abu guda daya ballantana har wani ya ce an zalunce shi an tilasta masa ya ce to ai Allah ni da kai ne kai ka tilasta mana kamar yadda aqidar jabariya suke faɗa idan jabariya suna ganin dan adam wato ko menene yake kawai tilasta shi Allah yake ba zabin sa ne ba radin kansa bane ce kamar ganyen bishiya ne da iska take kada shi in daga gabas ta bugo ta kada shi yamma in daga yamma ta bugo ta kada shi gabas in daga kudu ta bugo ta kada shi arewa in daga arewa ne ta kada shi kudu haka shi bai da zabin kansa sai inda iskar ta kada shi to haka dan adam yake wannan ita ce aqidar jabariya cewa al insanu majburun ala fi'lihi wannan aqidar karkatacciyar aqida ce da abinda take nunawa Ubangiji ta'ala ya zalunci dan adam ya sa shi wuta bayan kuma shi ya tilsasa masa da kuma ba haka bane Ubangiji hatta tilsasa wa dan uwanka dan adam baya kama ka da ita to ya shi kuma zai tilsasa kai kama ka da tilsasa wannan rashin sanin girman Ubangiji da adalcin sa yasa har ake fadar haka sannan kuma kasancewar Ubangiji ya ce inna hadainahu sabila ya nuna cewa hanyoyin biyu duka shi yake halittar su shi yake halittar hanyar kwarai shi yake halittar hanyar da ba ta kwarai ba duk shi yake kowane aiki da dan adam zai yi in mai kyau ne Allah ne yake halittar aiki in mara kyau ne ma Allah ne yake halittar sa don haka kaga anan kuma babu wani abin da yake gudana ba karkashin mashi'ar Allah ba karkashin ikon Allah ba mulkin sa shi yasa ya ce inna hadainahu sabila ya nuna cewa shi ne yake dora dan adam akan tafarkin da shi dan adam ya zaba in ya zabi nan Allah ta'ala ya dora shi nan in dan ya zaba wani ta'ala ya dora shi ya dora shi akan hanyar da ya zaba don haka Ubangiji ta'ala yana yin abubuwansa cikin hikima da adalci aqidar jabariya wannan aqida ce kamar yadda aqida kadariya wanda su kuma suke kore kaddara ta ubangiji suke ganin dan adam yana yin abin da ya ga dama babu hannun ubangiji a ciki saboda haka su ba sa cewa Allah ta'ala shi yake halittar ayyukan bayi ba su yadda da wannan ba tare da cewa ga ubangiji yana cewa wallahu khalaqakum wa ta'malun Allah shi ne ya halicce ku da aikin da kuke yi shi ya halicce ku shi ya halicci aikin ku alalahul khalqu wal amru الخلق فينا هل تدق الله يتدق أدم والأمر دقوما أبين دقوما أدم دقوما يكي وبنجي تعالى يكي هل تسا الأمر وانديكي الديني الشرعي كو الأمر الكوني القدري دو بنجي شعلا شي يكي هل تر وانا كما دون ناشني صداك وانا أبين دقوما آياتكي نفكينا نعم
سيئتا بيا تجوا وانا يكي تشوا malam idan manyan malamai ko sarakuna ko masu hannu da shuni suka zo waje ana tashi tsaye domin girmama su shin yin hakan al'ada ne ko ku addini
to shi musulunci ya zo da abin da ake kira girmamawa girmamawa ga shugabanni ko manya ko sarakai ko malamai ko iyaye musulunci ya nuna yadda ake girmamawa to babu girmamawa da takai aiwa mutun da'a cikin duk abin da bai saba wa Allah ba ka hanu daga dukkan abin da zai hana ka wanda hanuwar bata zama saban Allah ba ka tausasa maganar ka gare shi kada ka kausasa masa magana wannan duk yana daga cikin girmamawa ka gaishe shi yayin da ka ganshi kamar yadda musulunci ya karantar wannan duk yana daga cikin girmamawa ka so masa dukkan wani alkhairi in ba shi da lafiya ka je ka ga dubo shi duk wanda yana daga cikin girmamawa kuma duk musulunci yayi umarni da ayi haka tashi tsaye yana daga cikin abin da larabawa suke girmama shugabannin su da shi haka nan yana daga cikin abin da romawa da farisawa suke girmama shugabannin su da shi wato tun kafin zuwa musulunci akwai wannan shi yasa sahabbai suka rika sha'awar idan sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yazo duk su miƙe tsaye to amma annabi sai ya nuna musu baya san haka haka in sun ganshi duk yadda suke jin girman sa a zuciyarsu tunda ya nuna musu baya so sai suka daina hadisi ya tabbata cikin sunan Tirmidhi hadisin Anas bin Malik yake cewa ma kana shakhsun ahabba ilayhi min rasulillah walakin idza ra'awhu la yaqumuna lahu qiyaman lima ya'rifuna min karahiyatihi li zalik yake cewa babu mutumin da sahabbai suke so kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Anas yace babu mutumin da sahabbai suke kauna kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma in sun ganshi ba sa miƙe masa tsaye saboda sun fahimci baya su lima ya'lamuna min karahiyatihi lidhalik saboda sun fahimci baya su haka nan hadisi ya tabbata cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari hadisin Muawiya da ya shigo sai mutane suka miƙe tsaye sai yake cewa su zauna sai yace ijlisu ku zauna ku zauna ce saboda naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man sarrahu an yamsul lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk yake faranta masa rai mutane su miƙe masa tsaye dan girmama shi to ya nemi mamman saukin sa a wuta wannan hadisi ne sahihi yana cikin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari yana cikin sunan at-tirmidhi kuma yace hadisi ne sahihi yana cikin mu'jam al-kabir na tabarani tafsir yawa sun fitar da shi ta hanyar muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhu don haka malamai suke cewa wannan makruhi ne wato abu ne mara kyau karahiya suna nufin abu ne wanda yake haramu haka imam al-bukhari yayi masa babi a cikin al-adab al-mufrad karahiyatu qiyamir rijali ta'ziman li rajul to karhancin mutane su tsaya tsaye cak don girmama wani haka imam al-bukhari yayi masa babi karhanci anan yana nufin haramci a bisa lugha ta al-qur'ani kullu zalika kana sayyi'an inda rabbika makruha kuwa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan tunda kalmar falyatabawwa maq'adahu minan nar ta nuna ba karhanci ne irin wanda muke fada ke fada na fuka ha'u ba cewa abinda ba a yi wa mutum ukuba dan ya aikata shi kuma ana bashi lada in ya bar shi ba wannan ake nufi ba tunda anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falyatabawwa maq'adahu minan nar kaga ba karanci ne irin wannan ba karanci ne na haram karahatut tahrim ce ne malami suke ce karahatut tahrim to wannan shine abinda hadisin ya nuna kuma zamu ga cewa hadisan suna nuna cewa mutumin da yake jin dadin ayi masa haka ta yadda in ba ayi masa ba rai zai baci ko ya dauka ba a girmama shi ba ko an rena masa wayo wanda duk yake jin haka to shine yake jawo kansa bala'i sai yasa yace man sarrahu wanda zai faranta masa rai anan ne wasu daga cikin malamai suke cewa idan ya kasance mutum yana cikin wani guri ko yazo gurin da wani babba yazo ake tsaya masa sai yake ganin in bai tsaya ba wani abu zai iya samun shi na cutarwa wato za a cutar da shi in har yake tsayawa ko za a dake shi ko a daure shi to wannan sai ya tashi ya tsaya domin ya kubutar da kansa anan bai yi laifi ba domin shi wancan mutumin dama yake so ya taimaka wa kai ya yi masa kai ya ingiza shi cikin abin da yake halaka ne to amma shi bai fahimci haka ba ko kuma bai yarda da haka ba to anan sai ya tashi wani daga cikin abin da wasu malamai suka faɗa a yayin da mutum ya tsinci kansa a gurin da rashin tashin zai zama masa matsala to anan sai ya tashi Allah ya sani shi kuma wanda aka tashawa ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa kenan tashi iri biyu ne akwai tashi iqam a tsaya a iqam dan a kame dan a girmama wani akwai tashi na aje a taryo mutum a gaisa da shi ko a karbi kayansa ko a taimaka masa wannan ba shi ake magana shi yasa zaka ga a larabci dukkaninsu kowanne akwai harafin da ake yi masa ta'adiya da shi zaka ga wannan an ce qama lahu ko yaqumu lahu wato billahi ake ta'adiyar sa wancan kuma yaqumu ila to alqiyamu ila ba a hana ba alqiyamu lahu shi aka hana wato da mutum zai zo ka tashi ka taryo shi ku gaisa ko ka karbi kayansa ko ka taya shi sauki kaya wannan ba kai laifi ba Sa'ad ibn Mu'az aka zo da shi akan jaki bayan an ji masa rauni a Ghazwatul Ahzab an ji masa rauni aka doro shi akan jaki sai Annabi yake cewa yan kabilarsa Aus Ausawa yake cewa qumu ila sayyidikum fa anzilu ku tashi zuwa ga shugabanku ku sauko shi kaga anan qiyamu ne ila ka tashi ne dan ka je ka taimaka masa ce qumu ila sayyidikum kaga wannan ba shine ya hana ba dan kanka ce a aka yi Annabi ya hana a wancan hadisin kuma shi baya so ayi masa kuma yace ayi ma wani a'a abinda ya hana shine kamar hadisin Anas din da yake cewa la yaqumuna lahu kaga ba la yaqumuna ilaihi ba sannan man sarrahu an yatamassala lahu ar-rijal kaga wannan daban wannan kuma qumu ila sayyidikum wannan babu laifi yana daga cikin ta'ada ta Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda nana Fatima ta zo yaqumu ilaiha yakan tashi zuwa gare ta ya kamo ta haka ka tashi ka taryo bakonka ku gaisa ka kamo hannunsa wannan duk baya cikin abin da aka hana shine tsayawa kikam kai tsaye ka kame kamar wani gunki shi kuma ya dauki wannan girmamawa ce gare shi to wannan shine aka hana zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hatta a sallah in yayi sallah a zauna a tsaya kikam a bayansa wani hadisi yake cewa kun kusa ku aikata irin abin da Farisa da Rumawa suke wa sarakunansu su suna zaune kuma suna tsaye suna wannan tsayuwar da sunan girmamawa wannan ita aka hana amma in mutum ya ce shi dole a yi masa kana karkashin sa ba yadda za ka yi in ba kai ba zai cutar da kai to daman taimaka masa kake yi na kai ya fada halaka shi kenan sai ka in ka gagan shi ya zo sai ka tashi wannan ba yadda za ka yi ba za ka ce ka zauna ko a dake ka ba mai da za su ko za a dake ka koma mai za a yi ba za ka yi ba daman shi shi ne kake so ka taimake shi nan sai ka tashi na'am
sai tambayar da take cewa malam mutum ne ya saki matarsa saki uku sai daga baya yake nadama sai kuma wani ya ce masa a sunna dai ba a saki uku kai tsaye shin yanzu ya yayi
to na san yana masa ishara ne zuwa ga hadisin Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Abdullahi dan Abbas yake cewa saki a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama saki uku a kalma daya a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama daya ne haka nan yake a zamanin Sayyidina Abubakar haka ne yake a shekara biyu ta farko ta khalifancin Umar yayin da yaga mutane suna wasa da saki sai yace to sun wato abu ne da suke da sassauci a cikin sa wato abu ne da Ubangiji ta Allah ya ba su dama amma suke wasa da shi me zai hana ba za mu zartar musu ba sai ya zartar musu da shi a matsayin uku to ta kila yana masa ishara ne zuwa ga wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yake bada wannan abin da malamai bayan Sayyidina Umar ya zartar da saki uku a matsayin uku a kalma daya wato mutum ya ce na saki yake sau uku ce na saki yake saki uku ko ya ce na saki yake na saki kaga uku kenan to wannan bayan Sayyidina Umar ya zartar da shi a matsayin uku duk malamai na mazahib gaba ɗaya sun tafi akan cewa uku din Sayyidina Umar yayi wannan kamar yadda yake cewa abu ne da mutane suke da wato sassauci a ciki an musu sassauci cewa su yi sakin nan ɗaya bayan ɗaya kamar da Allah ya ce talaqu marratani ay marratan ba'da marra mutum yayi saki yayi komi ya saki har ya zama uku ba wai ya dunkule su ya jefa su a lokaci guda ba ce to amma mutane sun dauki abin da wasa sai kawai mutum ya ce ya saki matar saki uku ko saki goma ko talatin wani ba ya ce ɗari wai shi yana nuna ransa ya ɓaci to da suka riƙa yin abin da aka haramta musu yi shi ne wasa da saki sai ya gaba raye musu ta'ziri wato abin da ake cewa ta'ziri shi ne horo da shugaba yakan yi wa mai laifi don ya ji tsoro nan gaba ya daina wannan laifin to wannan horon shi ne ya ci gaba malamai suka ci gaba da fatawa a kansa amma wasu daga cikin malamai su suke ganin cewa idan har akwai wato har akwai jahilci misali ko tawili ko wani abin da zai hana a yi wa mutum horo da wannan to daidai ne a mayar da shi zuwa ga asali yadda yake a zamanin manzon Allah da lokacin Sayyidina Abubakar da ma shekara biyu ta Sayyidina Umar kizartar da uku din idan akwai uzurin da zai hana haka domin shi ta'zirin nan ba wai wani abu bane da kowa dole sai an yi masa shi abu ne da yana da alaka da shi shugaba ko alkali ko shugaba yaga cewa wane ya cancanta a yi masa ta'ziri bisa ga abin da yake yi domin abin da yake yi yayi yawa kamar yanda a lokacin Sayyidina Umar ya mayar da haddin shan giya da kuma bulala 80 tare da cewa haddin shan giya bai zo da wata da wani adadi na bulala ba to amma ganin cewa mutane ba abinda ba sa yi in sun sha giya ya kai shi 80 a matsayin ta'ziri to wataƙila wannan yake nufi zuwa gare shi zaka irin wannan idan har ta faru to sai a samu wani malami a zauna a yi masa bayani shi kuma ya ga menene ya cancanci wannan mutum shin ya cancanci a bashi asalin abin yadda yake ko ku a'a za a yi masa ta'ziri ne irin wanda Sayyidina Umar yayi malami ko alkali wanda zai san mas'alar shi zai iya yanke hukunci akan ta amma dai abinda shi wannan yake gaya maka yana maka ishara ne zuwa ga wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin sahih Muslim
to amma sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau sai dai kafin mu karkare shirin za mu ƙara karanto muku lambar wayar da za a iya aika mana da saƙonnin tambayoyi wato 0807 578 9774 0807 578 9774 za kuma iya aiko mana saƙonnin tambayoyi ta Facebook za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com ya ka amma da din shi malamin mu Dr. Shak Muhammad Sani Umari Jallemo da kuma bashin sarki Abdulkadir wanda ya sada mu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah
وأنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما